is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki miki farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na safiyar yau Laraba 18 ga watan Disamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da nake tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Zara Majalisar Dokokin Amurka na dabda kaddamar da wata yarjejeniya da za ta ci gaba da samar wa gwamnatin tarayya kudade har zuwa ranar 14 ga watan Maris domin kauce rufe wasu ayyukan gwamnati. Manazarta sun ce kungiyar ƴan tawayen Siriya ta dauki salon satantawa irin da kungiyar Taliban a Afghanistan domin neman amincewar kasashen duniya. Jami'an kasar Congo sun ce wani jirgin ruwa da aka yi wa lodi sai da kima ya kife tare da kashi akalla mutane 25 wasu da dama kuma ba a gansu ba.
Kanin labaran kenan. A yau ne 18 ga watan Disamba Nijar take bikin cika shekaru 66 da zama jamhuriya. Shugaban gwamnatin mulkin sojin kasar ya yi jawabi ga al'ummar kasar inda ya ce
"Did you run away do not repay?"
Yace mun kori sojojin kasashen waje ba tare da nuna kyama ko wata rigima ba. Wadanda a baya suke yi wa ƴancin kasar mu barazana.
Muna tafe da ƙarin bayani gaba a cikin shirin. Sannan yayin da Kristoci a faɗin duniya ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan Kirsimeti, wasu a Najeriya sun koka da tsadar rayuwa. Kamar kowace safiyar ranar Laraba yau ma muna tafe da shirin baki ne yanka wuya. Shirin da kan duba al'amuran siyasa, cece-kucen siyasa daga ƙasashe daban-daban, musamman ma ƙasashen nahiyar Afirka. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugabannin Majalisar Dokokin Amurka na dabda kaddamar da wata yarjejeniyar da za ta ci gaba da samar wa gwamnatin tarayya kudade har zuwa ranar 14 ga watan Maris, tare da samar da sama da dala biliyan 100 na agajin gaggawa domin taimakawa jihohi da al'ummomin yankuna daga murmurewa daga bala'o'in guguwar Helen da Milton da sauran bala'o'i. Matakin samar da kudaden zai hana rufe wasu sassa na aikin gwamnati da zai fara aiki daga karfe 12 na daren Juma'a. Matakin zai kuma mai matakan karshe na kashe kudade na kasafin kudi na wannan shekara har ya zuwa ga sabuwar majalisar dokoki mai rinjaye ƴan Republican da zababben shugaban kasa Donald Trump. Amincewa da wannan matakin na daya daga cikin kudurorin doka na karshe da ya wajaba ƴan majalisar su amince da su a wannan makon kafin a rufe majalisar zuwa hutu da kuma share fage ga majalisar dokoki mai zuwa. Ƴan sanda a birnin Madison na jihar Wisconsin a nan Amurka sun faɗa a jiya Talata cewa suna aiki domin gano musabbabin harbe-harben da aka yi a wata ƙaramar makarantar Krista mai zaman kanta wanda ya yi sanadiyar mutuwar malami da ɗalibi ɗaya tare da raunata wasu mutane shida. Gano dalilin shine babban fifikonmu, in ji shugaban ƴan sanda Sean Burns dangane da harbe-harben da aka yi a ranar Litinin wanda ya bayyana a matsayin lamari mai raɗaɗi da ban tsoro. ‘Yan sanda suna ƙoƙarin tantance wani saƙo da ‘yar bindigar mai shekaru 15 ta wallafa a yanar gizo wadda kuma da alama ta mutu sakamakon rauni da ta ji wa kanta. Hukumomi sun ce wadda ta yi harbin Natalie Rupnow tsohuwar ɗaliba ce a makarantar Abundant Life Christian School wacce ke da ɗalibai sama da 400 da ke karatu tun daga matakin ajin reno har ya zuwa babbar sakandare. Matasa sama da 200 da suka fito daga kasashe 5 na yammacin Afirka sun kammala wani taro a birnin Agadez na jamhuriyar Nijar tare da zimmar nemo mafita kan matsalolin da ke addabar su da suka hada da rashin aikin yi da shiga. Ga wakilin Muhammad Mahmud da karin bayani.
matasan da suka fito da kasashen Mali, Burkina Faso, Nigeria, Togo da kuma Niger mai masaukin baki sun kuma tattauna ka hayoyin samu mafita kan waɗannan kalubale da ke gaban su wanda a cewar su ke hana ci gaban rayuwar su. Malam Ahmed shugaba wata kungiyar matasa a Agades.
Matsalolin da matasa suke ciki suna da yawa, kadan daga cikin su sune na rashin aiki da kuma wasu suna son formation wasu samu.
Sunana Aminu Muktar Hudin wanda nake wakiltar Najeriya a taron kasashen yammacin Afirka da ake a nan a Agadez. Babbar matsalar da matasa suke fuskanta shine yanzu haka zaka tarar an yi matasa sun yi kokari sun je lakwal, ma'ana school kenan makaranta, sun yi karatu, abinda idame su shine suke dogara da gwamnati ta dauke su aiki. Matasa suna fuskantar wannan matsala ta rashin aikin yi wanda ita take jawo ake fadawa wasu hanyoyi da ba a bukatar a samu kai, ko iyaye ba sa son ƴaƴansu samu kansu, ballantana kuma su kansu magabata, saboda abun yana bawa magabata wahala wajen tafiyar da tarbiyar matasa.
Ajeda Hamid Mahmud. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
An jima kaɗan Murtala Faruk Sanyin na zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu fara da rahotonmu na farko. A yau ne 18 ga watan Disamba, Nijar take bikin cika shekaru 66 da zama jamhuriya. Shugaban gwamnatin mulkin sojin kasar General Abdulrahman Tiani yayi jawabi inda ya tabo muhimman batutuwa da suka shafi tafiyar kasar daga lokacin da suka karbi mulki, ya kuma jaddada aniyar ci gaba da kare manufofin gwamnati da fafutukar tabbatar da cikakken yanci daga ƴan mulkin mallaka. Wakilin murya Amurka Sulaiman Munbarma ya aika mana da ƙarin bayani daga Yamai.
A wannan jawabi na mintoci kusan 30, shugaban gwamnatin mulkin sojan Niger ya yi bitar nasarorin da aka samu daga darewar CNSP kan karaga kawo yau. Yace mun kori sojojin kasashen waje ba tare da nuna kyama ko wata rigima ba, wadanda a baya suke yi wa ƴancin kasar mu barazana, suna kuma hanawa dakarun mu sukunin gudanar da aikin su kamar yadda ya dace. Haka kuma mun soke dukkan wasu kwangiloli da dukkan wasu dokoki da yarjejeniyoyi na rashin adalci wadanda ba sa amfana wa Niger komai.
Tous les Nigériens regardent dans la même direction.
Sannan ya ce an yi nasara wajen hada kan al'umma a game da abin da ya shafi muradin kasa, ma'ana daga yanzu dukkan ƴan Niger alƙibla guda suke kallo. A yau Niger ta gwada cewa za ta iya tsayuwa da kafafunta, ta tunkari matsalolin ta'addanci, ta kuma yi nasara, ta biya albashin ma'aikatanta, ta kuma ɗauki ɗawainiyar buƙatun kanta da kanta. A taƙaice ƙasar za ta iya rayuwa ba tare da jiran tallafin da ake cewa tana samu daga waje ba, waɗanda wani bi ake fakewa da su don yi wa ƴan Nijar barazana ko a wulaƙanta su. A karon farko a tarihin Niger, dukkan wasu matakai da suka shafi kasar da ƴaƴanta ana ɗaukar su ne a nan gida daga ƴan ƙasa domin amfanin Niger. Dalilin haka ne ma yasa duk da mawuyacin halin da ake ciki ya ɗauki matakin samar da sassaucin rayuwa ga al'umma ta hanyar rage kuɗin man fetur da rage kuɗin likita da rage farashin siminti.
Nous avons créé une alliance avec des pays avec lesquels nous avons la même histoire.
Yana mai alfahari da sabuwar alakar kasar da wasu kasashen waje.
Il s'agit d'une décision irréversible.
A game da batun ficewa daga sai dawo, ya nanata cewa ba makawa. Kasashen nan uku sun balle ba fashi, magana ce ta kare ƴancin kai cikakke wanda ke matsayin ginshikin tabbatar da tsaro a yankin. Sannan mataki ne da ke toshe dukkan hanyoyin da manyan kasashe ke bi su fake da sai dawo su yaƙi kasashen
AES.
Shugaban gwamnatin mulkin sojan Niger wanne ya sake nanata alƙawarin riƙe amanar da ya ɗauka, ya jinjina wa dakarun tsaro saboda jajircewarsu a kan tsaron ƙasa a wannan lokaci na gwamza yaƙi da ‘yan ta’adda. Haka kuma ya yaba wa al’ummar Niger sakamakon yadda suke ci gaba da nuna juriya kan mawuyacin halin da ake ciki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar sadarwa wato Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga Murtala Faruk sanye na da cigaban labaran duniya.
A yayin da kasashen duniya suke shata sharuɗa ga sabbin shugabanni a Syria, jagorar kungiyar 'yan tawayen ta dauki matakin sasantawa irin wanda kungiyar Taliban ta dauka a Afghanistan. Domin neman amincewar kasashen duniya a cewar manazarta Ahmed Al-Shara wanda aka fi sani da Abu Muhammad Al-Julani, shugaban kungiyar Hayat Tahrir Sham ko kuma HTS a takaice, ya gana da manzon musamman na Majalisar Dinkin Duniya kan Syria a ranar Lahadin da ta gabata, inda ya jaddada bukatar samun goyon baya cikin sauri domin sake gina tattalin arzikin Syria da kuma kiyaye yankinta. A wata hira da jaridar The Times of London, Al-Julani ya ce ba za a yi amfani da kasar Syria don musgunawa wata kasa da ke makwabtaka da ita ba, ciki har da Isra'ila. Asfandiyar Mir, wani masani a cibiyar zaman lafiya ta Amurka da ke Washington, ya shaidawa muryar Amurka cewa kungiyar HTS ta gabatar da sakon sulhu irin wanda 'yan Taliban suka gabatar bayan kwace mulki a shekara ta 2021. Ta hanyar saka kanta a siyasar yankin ta yadda hakan ba zai tunzura kasashen yankin da ma sauran manyan kasashen duniya su kyamace ta ba. Bayan kwace mulki a cikin watan Agustan shekara ta 2021, Taliban ta yi kokarin tabbatarwa kasashe da ke makwabtaka da ita da sauran kasashe masu karfin fada a ji a duniya cewa ba za ta baiwa kowace kasa damar amfani da kasar Afghanistan domin cutawa wata kasa ba. Jami'ai da mazauna yanki a tsakiyar kasar Congo sun ce wani jirgin ruwa da aka yi wa lodi fiye da kima ya kifi a wani kogi inda ya kashe akalla mutane 25 da suka hada da kananan yara, sa'an nan wasu da dama kuma ba gansu ba. An yi yakinin cewa jirgin na dauke da fasinjoji sama da 100 a jiya Talata, kuma ya kife ne jim kadan bayan ya so mu tafiya a cikin kogin Fimi bayan da ya taso daga garin Enongo. Wannan shine bala'i makamancin wannan a baya-bayan nan da ya auku a kasar ta Congo. Ana bayyana damuwa kan cewa adadin waɗanda suka mutu na iya karuwa sosai. Hadarin na ranar Talata shine na hudu a wannan shekara a lardin Main Dombe, yankin da ke kewaye da koguna inda yawancin su suka dogara da sufuri ta jiragen ruwa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da mafiya addinin Krista ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan Kirsimeti a Najeriya, bikin na bana ya zo ne a daidai lokacin da kasar ke fama da matsananciyar matsalar tattalin arziki da tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayayyaki, lamarin da wasu da dama suka ce zai hana su yin bikin kamar yadda suka saba. Wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Malumfashi na dauke da rahoton.
Bikin Kirsimeti muhimmin biki ne na ranar tunawa da haihuwar Annabi Isa alayhi salam, wato Yesu Kristi. Game da wannan, na kuzanta da Pastor Dr. Yohana Buru inda ya kara haske game da muhimmancin wannan babbar rana. Gama biya.
Gaskiya ne wannan rana muhimmanci sosai, domin abu na farko tun daga cikin littafin At-Taura sura 3 aya 15, Ubangiji Allah ya gaya wa Annabi Adamu da Hawwa annabcin abin da zai faru nan gaba. Yesu zai shigo duniya, shine zai zama mai fansar daga zunubin da suka aikata a cikin wannan lambu ta Garden of Eden. To daga nan Krista na da bege cewa mai ceto zai shigo duniya. Sarkin salama zai shigo, zai kawo mai ceto, ya samu yafiya ta wurin mutuwa da tashin Yesu Almasihu, da kuma yafiyan zunubi da kuma jinkai da rama da Allah zai nuna bil adama in mutu ya bari gaskiya gare shi.
So pastor, wannan rana menene ake son mabiya su yi bayan zuwa tsakanin sun yi ibada? Da
akwai abubuwa masu yawa, kamar da ka ce ranar ibada ne, ranar godiya ne, ranar addu'o'i ne. Wasu ma suka doki azumin rana ba mu maganar cin abinci ko sha domin godiya ga Allah. Ranar sada zumunci ne, ranar nuna kauna ne, tausayawa ne, ranar ne da ya kamata Krista ya rayu da Allah Ubangiji ji daɗi, ya kyautata mu'amalansa da fahimtar juna, ya taimakeke ne ga makwabtansa da ba addini su ɗaya ba, ya nuna musu kauna, ya kuma taimake su.
To na'am, kamar yanzu yadda ake cikin wani irin yanayi, ka san an ana biki na sallan Krismeti, akan yi hidindimu. To idan shekara ta zo da tsauri kamar irin wanda ake dan kokawa yanzu, menene sakonka ga mabiya?
Amma ta da wannan, ai ranan bauta ne, kowane mutum ya hakuri abin da ya samu, duk mutum ya nuna hakuri abin da ya samu to alamin shi Kirista na gaskiya yana da imani ba dole wannan ba to dai shi an samu kai a cikin halin kunci dan Allah uwar gidanki hakuri mu koma ga Allah cikin addu'a a kwana a tashi Allah zai kawo muna waraka
Pastor Dr. Yohana Burus
na kuma zan tada Reverend Audu Bakwai mararraban kankara
halin da wannan kasa ke ciki ba abin da ke kan gaba irin mu ta addu'a Allah kawo mana sassaucin tsadar rayuwa cewa gabanni da mabiya a taro a girmama Allah kowa ya ba kowa haƙinsa waɗanda ke shugabanci na ƙasa sarakuna na gargajiya da su malaman na addinin Kirista da kowane ɓangare dai wato kowa dai ya girmama Allah kuma mu taro kowa ya ba kowa haƙinsa idan aka yi haka addu'ar da muke yi da azumin da muke ubangiji Allah zai fi saurin karɓa
na
kuma wadannan yan bindiga da ke ganna za mu jama'a muna addu'a Allah ya shirye
shin ko ya iyalai ke ciki dangane da shirin bikin Kirsimeti a bana
kuma na malamin sai ku abubuwa sun tsawala ga wahalar rayuwa tun matsalar mun fetur da aka samu an samu matsaloli da dama abubuwa sun zama yanda suka zama magidanci yanzu dan abin da yake zuwa ya kwankwalo sai ya wahala sannan ya samu iyali su ci balantana a ce za a yi wata hidima ta Kirsimeti sai dai abin da Allah ya yi kaza 10,012,013 ai kaga sai dai abin da Allah ya yi
na kuma zan tada wata magidanciya Madam Maria
to yaya shirye-shiryen Xmas
ana baki kokari kasan abin sai ana yi a hankali in mutum ya fara shiri da wuri to zai samu sauƙin abubuwa
a dangane da batun tsaro kuma na tuntubi kakakin headquarter rundunar yan sanda shiya ta 14 CSP Gambo Isa wanda ya tabbatar mana da cewa
an dauki matakai waɗanda aka saba na tsaro kuma an tura isassun jami'anmu domin su je su bada tsaro a wuraren bauta musamman majami'u da wurare na shakatawa da inda yara za su je wasanni da manya-manyan wurare na kasuwanci hatta ma da kasuwanni manya-manya irin waɗanda daga kudancin Najeriya akan zo a sayi dabbobi a tabbatar da cewa an samu tsaro ko ina kuma mun shirya tsaf mun dauki matakan da ya dace kuma alhamdulillahi a rahoton da muke samu daga jami'an mu duk da aka tuttura wurare cewa alhamdulillahi ana samun tsaro da zaman lafiya
da wannan a ce komai yayi tsaf tan shi malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya
a gaida sani Shaibu malumfashi ana sauraron shirin da daga nan Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya shekara ta 2024 dai ta so mu adabu a cikin shirin na wannan makon za mu kawo muku wasu muhimman al'amura da suka faru muka kuma kawo muku a cikin shirin a wannan shekarar mai karewa jama'a assalamu alaikum shekara ta 2024 ta soma ne da cece kuce kan kasafin kudin Najeriya inda yankin arewacin kasar yayi korafin rashin adalci wajen raba ayyukan da ke cikin kasafin kudin na shekarar ta 2024 bayan da tuni majalisar dokoki ta amince da shi kuma shugaba Bola Tinubu ya rattaba masa hannu zuwa doka
yayin da ƴan Najeriya suka ji yawan kudin sama da trillion 28 kowa yana ta murna amma daga baya ba an bincika sai aka tabbata cewa wannan kasafin kuɗi mafi yawansa ya tafi bangarori guda ɗaya ko bangarori guda biyu mafi yawan ya tafi bangaren da shugaban ƙasa ya fito a turance wanda ake kira Southwest bangaren jihohi na Yarbawa jihar Lagos Oyo Ondo Osun Ogun da Ekiti sai daga baya kuma kaso mafi yawa na biyu ya taho daga bangaren da shugaban majalisar tarayya ya fito shine Godson Ofadio shine ake kira South South ko kuma yamma mafi yamma da ya tara da Rivers, Cross Rivers, Bayelsa, Delta da kuma Edo, jihohi guda shida. Northwest ita ta ba da ƙuri'a na APC sama da kashi 1-3 na Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, amma abin mamaki wata jiha daga ɓangaren Northwest ita ce Zamfara. Aka fara bincikawa kamar ɓangaren education, ɓangaren tsaro da ɓangaren kuma agriculture, ma aka samu cewa wani ɓangaren ma ba a sa musu komai ba. To wani lokaci sai abin ya ban mamaki, ɗan majalisa da ake tura su su je su wakilci jama'an jihohinsu, bacci suke yi ne, rashin bincike ne ba sa yi, har a gama irin wannan abu ba za su tantance su ga cewa me wa irin kaso aka musu a jihohinsu ba.
Mataimakin shugaban kwamitin majalisar dattawa kan kasafin kuɗi Sanata Ali Ndumi ya ce lamarin ba haka yake ba.
Muna da lissafi, muna yi kamar ni kam da sauran ma, to ya za a yi a ce ma wani ya kawo magana a yi ce a ɓangaren inda Opabio yake an yi kaza 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 kaza, shi a zaman shugaban majalisa yana da nashi. To amma mufa speaker daga arewa yake, shi mai kasafa kuɗin ma a majalisar wakilai daga arewa yake, ni kaina daga arewa nake, deputy senate president daga arewa yake. To haka kawai muna zaune sai a ce ana warewa ana kashefin kuɗi, in mu ne ba muke kenan. To in daga ɓangaren zartarwa ɗin ne, shi minista na kasafin kuɗin ma shi ɗan Kebbi ne, ɗan arewa. Minista na agric da ake zargi cewa an yi wani abunan ma shi ma ɗan arewa ne. Karamin minista ma na wurin ma shi ma ɗan arewa ne.
A ranar 15 ga watan Janairu kuma kamar kowace shekara, rana ce ta tunawa da kashe firiniya arewacin Najeriya na farko sa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto, da kuma gudunmuwar da ya bayar wajen shata tsarin mulki da demokradiyya a arewa da ma Najeriyar baki daya.
To sa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto mutum ne wanda yake a lokacin da yayi mulki al'ummar shi suna so ne, yana son su, yana da kaihin basira da kaihin tunani. Manufa ta arewa ta ci gaba yanda za ta iya takara da sauran ɓangarori daban-daban na Najeriya ba da an kware ta ba. A arewacin Najeriya ko ƙabilar ka bambanci ko bambanci na addinin ka, wannan ba ya sa ta zauna izalin shika. Don haka ya rungumi kowa, shi ya sa irin su Makiyar Audubu ba suke kusa gare shi, kuma shi ya sa da aka zalunce su an ka kashe shi da kiristocin arewa da musulman arewa, ko waɗanne suna ganin sun yi babban rashi.
A ƙarshen watan Janairu, ƙasashen Nijar, Mali da Burkina Faso suka ba da sanarwar ficewa daga ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko CEDEAO, biyo bayan takunkuman da ƙungiyar ta ƙagaba wa Nijar sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi, wanda ya hambarar da gwamnatin zaɓaɓɓen shugaba Muhammad Bazoum.
To wannan mataki ya yi daidai da abin da al'ummomi suke jira, saboda kasan tun da aka yi juyin mulki 26 ga watan Juli, an ma ƙasar Niger wasu ƙaƙuban matakai, hadda ma wato rufe iyaka da sauransu da aka yi tsakaninmu da Benin da ƙasar Nigeria. To kuma sai ma har watan Disamba kadai, 10 ga watan Disamba, wai ita CEDEAO din wai ta ma lura da Niger an yi juyin mulki, kuma ta yarda da magabatanta wanda suke bisa kan karagar mulki a halin yanzu.
Lallai wannan yunkuri na maida agogo baya da waɗannan ƙasashe sun kai, sai mu ga cewa da abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabili da yanka diba wadon kasashe guda uku, wato duk cikin kasar ECOWAS, duk cikin kasashen CEDEAO su ne na baya cikin sahu, su ne jerin baya, su ne baya ga tattalin arziki, su ne baya a zahiri ga arziki. Don haka yau su da abaya din su ce sun yi ta cikin wannan wato haɗin gwiwa da aka kai na neman cigaban kasashen CEDEAO, wato mai da kasashen su baya ne.
A farkon watan Fabrairu, 'yan Najeriya sun soma korafi kan matsin tattalin arziki da aka alakanta da matakin gwamnatin kasar na cire tallafin man fetur, tare da gudanar da zanga-zanga a wasu yankuna duk da yake bata gane fadin kasar ba.
Muna yi ne saboda abinci yayi tsada kuma gwamnati bata yi mana komai ba, muna neman rangwame ne na kayan abinci. Dan Allah muna son gwamnati ta yi kyakkyawa ta duba abinda muka taso da shi yau da safe ta kawo mana sassauci a cikin lamarin mu.
Abinci yayi tsada, shinkafa 2000, garin kwaki 1000, garin masara 1500, ana sai da duka dukowa na sai da abin da ya gada ma ga shi muna February, abincin gona na fitowa komai na tsada ne tun da na fita duniyan nan. Ni ne ba taba ga irin wannan ba.
Na farko gwamnati ta san yadda za ta yi kayan abinci ta karya shi. Kamfanin da suke na cikin gida suke production na abinci ta ba su support na su abinci da a karyayyen kuɗi. Misali Dangote yana yin taliya, Abdul Samad yana yin taliya, yana yin makaroni, suna yin mai. Gwamnati ta jito kuɗi ta ba su su ce gashi nan ku mana producer abinci a kan lokaci, ta bazo shi kasuwa ta karya shi ta ce kai ya wuce kaza.
A farkon watan Maris kuma kungiyar ECOWAS ko CDAO ta dage takunkuman da ta kagaba wa jamhuriyar Niger sakamakon juyin mulkin soji, tare da ci gaba da tattaunawa kan yiwuwar sake hanbararren shugaban kasar Muhammad Bazoum. A cikin watan na Maris ne kuma gwamnatin mulkin sojan Niger din ta bada sanarwa na yanke alakar soji da kasar Amurka.
Mataki wanga wanda gwamnatin Niger ta dauka mataki ne wanda yake mun jima muna jiran shi. Mun yi farin ciki kware mu abinda suke yi cikin wannan kasa tabba mu sani ba kuma ba mu gan shi ba. Mu mun so lokacin da aka kore mu da taro France ma a gama tare da su kamar a kore su.
Sunan na isu su ne. To stay mu san ma abinda suke yi ba. Daga nan kaga gara ma ta ya he zaman alheri da zaman su.
Kiyawa mutane da suna amfana da su. In ka doka nan garin Agala sai suke mutane da sun yi abin alheri ta kasan su bisa ayyukan da suke kai ba rana ba gwamnati da kira mun taukai aske ita ta san me take ji. An tabbata kiran mata kai wa'annan mutanen da suka rasa aikin su, su sai a diba a gani adadin su nawa ne kuma a samu a kai su wasu ayyuka daban wanda za su kama wa amma yayi musu wani gurbi.
American suna da amfani cikin kasar ga gaskiya, mutun da gaskiya suna taimaka mana bisa harkar tsaro. In ka doka bisa harkar ta addinci ma gaskiya nan Niger abin ya rage, amma ni dai gaskiya ko rasu ni ban ga amfani ko rasu ba gaskiya fi su billah. Ya kamata dai wanga soza namu su samu su daidaita tsakanin su da turanga duka gaba ɗaya ba. Suna tallafa mu yaman tsaron mu da kan ki fiye gidda bamu zato ma ga kuma yayi wasu gaskiya bar mu koma baya ne a bisa harkar tsaro gare mu nan musamman Niger.
Sanda sojan Faransa da sojan Niger, Amurka da Togo sune aka zaba kawai masu shedu. To yanzu abin ya bani mamaki da haka ya faru.
Masu saurare, saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya. Sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku cigaban wannan shiri. A madadin dukkan abokan aiki, Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Tuzara a taƙaice, shugabannin majalisar dokokin Amurka na dabda kaddamar da wata yarjejeniyar da za ta ci gaba da samar wa gwamnatin tarayya kuɗaɗe har zuwa ranar 14 ga watan Maris, tare da samar da sama da dala biliyan 100 na agajin gaggawa domin taimakawa jihohi da al'ummomin yankuna murmurewa daga bala'o'in guguwar Helen da Milton da sauran bala'o'i. Matakin samar da kuɗaɗen da zai hana rufe wasu sassa na aikin gwamnati da zai fara daga ƙarfe 12 na daren Juma'a. Yan sanda a birnin Madison na jihar Wisconsin a nan Amurka sun faɗa a jiya Talata cewa suna aiki domin gano musabbabin harbe-harben da aka yi a wata ƙaramar makarantar Krista mai zaman kanta wanda ya sanadiyar mutuwar malami da ɗalibi ɗaya tare da raunata wasu mutane 6. Matasa sama da 200 da suka fito daga ƙasashe 5 na yammacin Afirka sun kammala wani taro a birnin Agadez na jamhuriyar Niger tare da zimmar nemo mafita kan matsalolin da ke addabar su. Da suka haɗa da rashin aikin yi da shiga harkokin ta'addanci da dai sauransu. A yayin da ƙasashen duniya suke shata sharuɗa ga sabbin shugabanni a Siriya, jagorar ƙungiyar 'yan tawayen ta ɗauki matakin sasantawa irin wanda ƙungiyar Taliban ta ɗauka a Afghanistan domin neman amincewar ƙasashen duniya a cewar manazarta. Ahmed Al-Shara, wanda aka fi sani da Abu Muhammad Al-Julani, shugaban ƙungiyar Hayat Tahrir Sham ko kuma HTS a taƙaice, ya gana da manzon musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya kan Siriya a ranar Lahadin da ta gabata, inda ya jaddada buƙatar samun goyon baya cikin sauri domin sake gina tattalin arzikin Siriya da kuma kiyaye yankinta.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin karfe 8:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da maimaitin shirin a madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya tana gabatar da shirin da Dadi Balawai da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an jima idan Allah ya kai mu.